الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونا كار جد دي بودا بوديا غا الله سبحانه وتعالى مي غودانار دا الامر وان سمي دا كساي دا ابين دا كي سكانن سو cikin ikon sa rayuwar mu ta iso wannan rana ta Juma'a da muka ji fasara na ma'anonin ayoyin alqur'ani mai girma gurgudan abin da ya sawwaka inda muke karatu cikin littafin Raddul Azhan ila ma'ani alqur'an na Sheikh Abubakar Muhammad Gumi rahimahullah tare da sharhi na idahul ma'ani wanda Dr. Abubakar Albani yayi muna roƙon Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi muna cikin suratul a'rafi ina ga zamu tashi aya ta 10 ne Allah ubangije mana muwafaka bismillah
a'udzu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين قال فأنذرني إلى يوم يبعثون قال أنذرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنذرين
نعم bale ya fara shimfida game da waɗannan ayoyi da muka ji yace thumma ba'da an zakara al-amra bi ittiba'i ma anzala ma unzila min Allah sannan bayan da aka ambaci umarni nabin abin da aka saukar daga wajen Allah wannan ayu an ittiba'i ghairihi da kuma hanin da aka yi kada abi wani wanda ba abin da Allah ya saukar ba wa bayyana anna mukhalafata zalika yu'aqibul halaka fid dunya kuma ya bayyana cewa saba ma haka yana sanya bibiyar halaka tun anan duniya wal azaba fil akhirah da kuma azaba a lahira yadhkuru fi ma ya'ti ma afada 'ala an-nasi min fununin ni'am cikin abin da ke tafe zai ambata abin da ya kwarara wa mutane na fannonin ni'ima al-mujibati lishukri wadanda ya kamata ya sanya su su gode ma Allah targiban fi imtithali al-amr dan a faɗaitar da su ne su bi umarnin Allah wajtinabil nahyi kuma su ne sanci haninsa wa kala sai Allah ta'ala ya fara da cewa walaqad makkannakum fil ardi ana magana da su banu adam ƴaƴan annabi adam alaihi salam Allah yace walaqad makkannakum fil ardi, hakika mun tabbatar da ku wajen zama da nishadi a ban kasa. At-tamkin, a ba wa mutum iko da kwanciyar hankali na sarrafa abubuwan da ke tare da shi, kamar yadda Allah ta'ala ya ce allazina in makkannahum fil ardi, an zaunar da ku a waje, an ba ku iko kuma an kore muku abubuwan da ke wajen ku sarrafa su yadda kuke so. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yayi ma dan adam tamkini fil ardi, a ban kasa. Domin al hakika Allah madaukaki ya zaunar da dan adam a ban kasa, kuma ya sanya dan adam shine mai rayata, kuma aka hore masa yadda zai sarrafa abubuwan da ke ban kasa. Kullum cikin ƙara fahimtan abubuwa yake yi yadda zai ji daɗin rayuwarsa a ban kasa. Waja'alna lakum fiha ma'ayish, kuma muka sanya muku abubuwan rayuwa a cikin ƙasan, asbaban ta'ishuna biha, an sanya muku sabubba waɗanda kuke rayuwa da su a ban ƙasa. Jam'u ma'isha shine waja'alna lakum fiha ma'ayish, ai ma yuta'ayyashu bihi min al-mat'ami wal mashrabi, kenan abinda ake rayuwa da shi na abinci da abin sha da abubuwan da ya zamanto tabbas rayuwar ba za ta gudana ba sai da shi. To Allah subhanahu wa ta'ala sai sanya mana shi a ban kasa. Ga iska yana daga cikin tamkinin da Allah ta'ala ya yi wa mutane da ya ce waja'alna lakum fiha ma'ayish, mafifici shi ne iska. Dan adam ba zai rayu a ban kasa ba sai da iskar da yake shaka, kuma aka sanya masa ruwa, sannan aka sanya masa abinci. Kaga komai gwargwadon tsananin bukatar da dan adam yake yi gare shi, gwargwadon hore masa shi da aka yi. Kaga iska da yake ita dan adam ya fi bukatar ta sama da komai don rayuwarsa ta gudana. Ba yadda za a yi rayuwar dan adam ta ɗauki wani dogon zango ba da iska ba. To sai Allah ta'ala ya sanya iska ta zama mai araha, ita ba ta da ƙaidi, ba wani wahalar da za ka sha wajen samunta don ka shaƙa. To kaga ruwa kuma shine wanda yake biye, shi ma sai Allah ta'ala ya hore shi, ana sauƙin samunsa sama da yadda ake samun abinci. Sannan kuma sai aka sanya abinci wanda kuma shine yake biye. Kaga kowane gwargwadon larurar da ake da shi a kai, gwargwadon horewar da Allah subhanahu wa ta'ala yi. Yanzu iskar da mutum yake shaƙa tun lokacin da aka haife shi har zuwa yanzu, ya taɓa tsayawa don Allah? Mun taɓa tsayawa mutum ya yi dogon tunani akan wannan? Kaɗan suke irin wannan. Iskar da kake shaƙa ga tana arha, ba ka san ma lokacin da kake shaƙa ba, kuma ko kana bacci kana shaƙarta, kuma tabbas rayuwarka ba za ta gudana ba idan babu shi. Kuma ba biyan komai, ba kuɗin da za ka bayar. Ƙaddara yanzu a ce an sai da hannun jaron iska, an sai wa masu nefa, an kawo maka mita, an sa ban A, ya kake ga? Daga ta fara wannan ɗaya ɗin sai kawai a tanadi makara, kafin a rocajin to mutum ya mutu. Amma Allah cikin ikonsa da rahamarsa da sauƙaƙawa sai sanya ta ga tana araha, ba kama san lokaci don Allah mutum ya taɓa tunani akan wannan ni'imar da Allah ya masa, da yadda ya sauƙaƙa masa iskar
ko waje mutum ya shiga wanda yake matsatsan waje iska sai ta cunkushe saboda numfashin jama'a zai ji kirjinsa yana ansawa amma ga ka a waje free iska kana ta shakatta baka sanin tana da tsada sai idan wani abu ya faru la kaddara Allah a ce jinya ta samu mutum a sanya shi a ICU za a sa oxygen kaga kudin da za a biya na wannan iskar da ake dura masa amma ga Allah ya ba tun tsawon rayuwar ka kake shakatta shin wannan me kake yi ma ubangiji wajen godiya to kaga wannan shine Allah ya fara nuna mana don a ja hankalin mu zuwa ga bautar Allah ya nuna irin tarin ni'imomi da ya mana ya zaunar da mu a ban kasa waje Allah la kun fiha ma'ayish aka sanya muku dukkan sababi na yadda rayuwar ku zata gudana cikin sauki a duniyar Allah ya hore muku shi amma sai Allah ta'ala ya ce qalilan ma tashkuru kadan ne kwarai ma dinnan za'ida ne lita akidul qilla ai shukran qalilan kadan ne kwarai kuke godewa ai abin da ake nufi shukran qalilan ala zalik godiyar ku akan wannan ni'ima kadan ne kwarai da gaske godiya ga Allah subhanahu wataala ba kai gatsa ne kace alhamdulillah ba wannan matashi ya ce ka maida al'amari ga Allah ka jinjina masa amma asalin godiya shine bin abin da Allah ya ce a ne sanci abin da Allah ya hana to Allah ya ce kadan ne kwarai suke godewa Allah ka samu cikin kadan dinnan masu godiya ai minan ni'ami allati an'amna alaikum daga ni'imomin nan da muka ni'imta ku da shi amma kanna lakum fil ardi muka zaunar da ku kuna miƙe kafa a ban kasa waja'alna lakum fiha ma'ayish muka sanya muku sabubban rayuwa cikin ta wa in kuntum la tashkuruna illa qalilan jidda ko da kuwa ba ku gode ma Allah kan hakan face godiya kadan kwarai da gaske Allah ta'ala ya ci gaba da ambata mana waɗannan ni'imomi can an kawo shi mujmalan Allah ya ce walaqad khalaqnakum alal haqiqa mun halicce ku inji Allah subhanahu wa ta'ala walaqad khalaqnakum lalle haqiqa mun halicce ku ai abakum adam yanzu ana mana ishara zuwa ga halittan baban mu annabi adam ثم صورناكم سنن مك صورنتاكو صورناكم وانتم في ظهره مك صورنتاكو الحالي كنا cikin tsatson annabi adam wannan daya daga cikin fassarori mabambanta da malamai suke aka yin wannan gaba wasu malamai sun ce walaqad khalaqnakum thumma sawwarnakum kamar ibnu jarir ne tafari ya ce duka wannan lamirin annabi adam ake nufi wato Allah yana tuna mana ne dangane da annabi Adam hakika mun halicci annabi Adam ko muka suranta shi wasu malamai suka ambaci abinda malam ya nakalto ana sawwarnakum wa antum fi zahrihi wato wancan na farko annabi Adam ne aka halitta sannan sai aka suranta ƴaƴansa kuma zuriyarsa a cikin tsatsonsa ai wa minan ni'amin lati an'amna alaikum khalqi abikum adama daga cikin ni'imar da Allah ta'ala ya mana shine halittan baban mu annabi adam thumma taswiruhu ala surati alhasana sannan Allah ta'ala ya suranta shi a cikin sura wacce take mai kyau Allah ya yi annabi adam alaihi salam Allah ya fada ya ce halice shi da hannayensa ya hannayen Allah suke ba mu sani ba kuma wajibi ai imani da abin da Allah ya faɗa ma kansa bila takyifin wala tashbihin wala ta'tilin dole haka za a yi to annabi Adam alaihi salam Allah ya suranta shi kyakkyawan mutum kuma zabgege ne kamu 60 zira'i 60 haka aka halicci annabi adam a hankali ake shirinkin ana shirinkin har gashi muka zamanto ƴan dul sai rigima kananan al'umman yanzu da aka zama su suka fi kowa fitina. To in za ka shiga aljanna sai an maida ka kama annabi Adam kuma ɗan shekara 33. To Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci ɗan Adam a cikin sura wacce take mai kyau, kamar yadda ya ambata walaqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Mun halicci ɗan Adam a bisa zubi mafi kyau, ba a sanya ɗan Adam kamar yadda sauran dabbobi suke ba. Waɗansu suna jan ciki, waɗansu suna tafiya a kan ƙafafu da yawa, waɗansu fuffuka suke yi. Gashi nan dai jemage shi baya ya tsayawa kan ƙafafunsa ya miƙe, sai dai ya ɗan gafe wani abu ya yi wa ƙasa, ba zai iya tsayawa aka yi taka ƙafafunsa kamar yadda kaza take ba. Kaga kai kusa aka yi ga ka mai kyau, aka tsara ka, wannan ni'ima ce wallahi. In Allah ya ga dama ya halicci mutum da wata siffa daban fa, to sai Allah ta'ala ya mutum a kyakkyawan tsari, ni'ima ce. Wa taswirukum kadhalika ala shakli alladhi antum alayhi, Allah ya suranta ku kaman yadda annabi Adam alayhi salam yake, wato ala shakli alladhi antum alayhi, a bisa tsarin da kuke yanzu kansa, ni'ima ce. Walam naj'al suratakum mithla suwari baqil hayawanati, Allah bai sanya surar dan Adam kamar yadda suran sauran dabbobi take ba. Allah sai yayi dan Adam da tsari wanda yake mai kyau. Thumma qulna lil mala'ikati isjudu li Adam, sannan sai muka ce wa mala'iku ku yi sujuda ga annabi Adam alayhi salam, sujudu tahiyatan bil inhina, ba sai da Allah ta'ala ya halicci annabi Adam tukunne ce wa mala'iku su sujuda ba. Dama ya ba su labari akan cewa zai halicci ɗan Adam, idan ya halicce shi ku yi masa sujada, domin sujuda ga girmamawa da ƙudura ta Ubangiji. Sujudu tahiyatin bil inhina, sujuda ta yi ta gaisuwa ta dukawa. Kaga su Allah ne ya musu umarni ya ce su yi, don haka abinda Allah ya ce a yi to shi ne ibada, shi ne biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ko da a duniya a cikin mutane al'ummomin da suka gabace mu, yin sujuda ga waɗansu manya ba laifi ba ne, kamar yadda annabi Yusuf alayhi salam iyayensa da ‘yan uwansa suka duka suka mai sujuda, saboda ba a hana ba su a zamaninsu, amma mu a zamaninmu an hana a shari'ar da Allah ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana yake wa tashriful abi tashriful lil abna, sanya daraja ga uba a kimanta shi, to kimantawa ne ga ‘ya’yansa. Ina ka kimanta uba to an kimanta ‘ya’yansa. Wa dhalika minan ni'am, wannan ma yana daga cikin ni'ima. Allah ya sanya annabi Adam alayhi salam ya fifita shi da ilimi, domin a lokacin da mala'iku suka ambata ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce musu ga abin da zai yi, zai kawo ɗan Adam a ban ƙasa, dama ya faɗa musu, suka ce ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. To kaga Allah ya ce inni a'lamu ma la ta'lamun, ni na san abinda baku sani ba. To kaga sai Allah ta'ala ya musu proving, tun a lokacin da ya halicci annabi Adam sai ya kimsa ma annabi Adam ilmin muka, Allah ya koyar da shi. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha, kaga tun anan wajen Allah ya mana ishara dangane da falala na ilimi, kuma ilimi ba a samunsa sai a wajen malamin da zai karantar da kai, ba ka karɓarsa kai kadai. To shi yasa tun farkon halittar annabi Adam sai Allah ya ilmantar da annabi Adam, shi ya bashi ilimin, domin a nuna abin da zai dinga gudana kenan a cikin zuriyarsa. Al-ilmu يؤخذ بالتلقي هكذا الامر yake to fasajadu illa iblisa sai suka yi sujuda baki dai su malaiku in banda iblis a wani gu aka ce aba wastakbara yake sujuda ya girman kai kuma shi iblis ba wai malaika bane kamar yadda Allah ya ambata mana cikin suratul kahfi illa iblisa kana min aljinni fa fasaka an amri rabbih sai dai iblis wanda dama shi yana cikin aljanu sai ya fita daga umarnin ubangijinsa bai yi biyayya ba ai sajadal malaikatu kulluhum illa iblis malaiku baki dai suka yi sujuda in banda iblis lam yakun min asajidin shi kan bai zan cikin masu sujuda ba qala ta'ala sai Allah madaukaki ya fada li iblisa ga iblis ma mana'aka mai ya hana ka ma mana'aka imtithalul amru mithlul malaika mai ya hana ka aikata umarnin da aka yi yadda malaiku suka yi waja'alaka Allah tasjuda idh amartuk me ya sanya ka kake yin sujuda a yayin da na maka umarni qala sai iblisul la'in yace ma Allah subhanahu wata'ala ana khairun minhu aini na fi shi daraja yani adam yana nufin annabi adam ni na fi adamu daraja khalaqatani min narin wa khalaqatahu min tin ni ka halice ni daga wuta ne shi kuma ka halice shi daga tabo don haka shi yanzu sai ya gwada tsakanin wuta da kuma tabo kaga shi dama daga aljanu dama daga wuta aka halice su ko walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun wal janna khalaqnahu min qablu min nari samum kaga tun kafin a halici annabi adam aka halici dama aljanu su suna nan Allah kadai san zangon da suka yi kafin a halici annabi adam su dama daga harcen wuta aka halice su to kaga iblis a nan wajen sai ya ce khalaqatani min nari ni ka halice ni daga wuta ne wa khalaqatahu min tin shi ko ka halice shi daga dinku don haka shi a tunaninsa wannaru khairun min at-tini ai wuta ita ce tafi yumbu daraja Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu ma yake cewa awwalu man qasa iblisu fa akhta'a farkon wanda ya kiyasi shine iblis amma sai kuskure a kiyasansa kiyasi shine ka dauko hukuncin wani abu ka dora akan wani abu ka gwama abu biyu don ka fitar da hukunci to kaga nan wajen shi sai ya gwama tsakanin wuta da tako don haka sai yake ga wuta ta fi tako daraja to sai ya kuskure kuma saboda abun ba haka bane shine a tunaninsa haka ko kuma fahimtarsa haka alhali lamarin ba haka yake ba to yake ganin wannan khairun min at-tin li'annaha jismun nurani saboda ita jiki ne dake bada haske shi kuma tabo baya bada haske shi kawai sai ya ce to ai wannan tafi daraja waqad akhta'a tariqa as-sawab amma fa ya kuskure ma hanya ta gaskiya li'anna an-nara fiha al-khiffa domin ita wuta a cikinta akwai sifa na shara-shara abin da yake khafif ba shi da nauyi ba za ka daga wuta harcen wuta ka ce ga nauyinsa ba ko ba haka ba abu ne ma wanda ba zai damku ba waqtishu sannan abu ne kuma wanda yake giggiwa kamar a ce giggiwa abin da yake karkadawa daidai yake da kamar a ce al-ittirab abin da yake ghairu sakin shine atish wal irtifa kuma ita ba a waje guda take ba, takan tashi kuma takan yi kasa. Wani lokaci sai ga ta ruru har can wuta yayi balbal balbal, wani lokaci kuma sai ga yayi kasa, ba shi da sabati. Wal ittirab kuma yana caccanjawa, wani lokaci kaga ta yi ja, wani lokaci ta yi baki, wani lokaci ta yi kore, wata ma fara za a gani tana caccanjawa, ba ta da sabati. Wa amma dinu, amma shi kuwa tabo, fa sha'anuhu arwazana, yana daga cikin sha'aninsa tabbatuwa a sifa guda. Wasabar abu ne kuma wanda yake mai haƙuri, saɓanin wuta in ka taɓa ta ka san ka taɓa ta, amma ta ko zaka kama shi kai ta mulmula shi a hannu, kaga yana da haƙuri kenan. Wal ilmu da kawaici da abu guda ne, wattasabbutu kuma tabbatacce ne waje guda, in ka ajiye taɓo a inda yake haka nan yake, ba kaman wuta da za ta tashi kuma tana sauka ba. Wafi dini sababul haya, a cikin yunɓu kuma akwai sababi na gudana rayuwa. Zaka yanzu ka gana masallaci a cikin taɓo muke ko hankalinmu a kwance, amma ɗakin wuta mana za ta shigu, ba za ta shigu ba. To don haka kaga shi taɓo akwai sababi na rayuwa a cikinsa, sai ka tona cikin taɓo sai ka samu ruwa, kuma sai ka shuka akan taɓo kuma sai ya fitar maka amfani ka ci. Kaga akwai sababi na rayuwa tattare da taɓo, kuma ana mu'amalantarsa cikin sauki, ba shi da zafi, ba shi da addaba. Wa fi nnari sababul halak, wuta kuwa sababin halaka ne a cikinta. Daga wuta ta tashi sai ka ji ana ihu, saboda an san abin da za ta yi ba mai daɗi ba ne. To Allah ya dace da mu. To anan dai Iblis ya nuna kangara, saboda dama haka Allah subhanahu wataala ya hukunta zai faru, sai ya nuna kangara ya kiya aikata abin da Allah ta'ala ya masa umarni. A dalilin haka kala, sai Allah ta'ala ya faɗa ma Iblis fahabit minha, ka zaɗaɗo daga cikinta, ma'ana ka fito sauko daga cikinta. Ai minal jannati, daga cikin aljanna, wa qila minas samawat, wasu malamai suka ce daga sama, amma dai abin da ya fi tabbata shi ne aljanna ɗin. Fahabit minha, ka sauko daga cikin aljanna. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha, domin baya kasancewa a gare ka kai girman kai alhali kuma kana cikin aljanna. Fakhruj, kaga koran sa kai, fice, innaka minas sagirin, kana cikin makaskanta. Ai azzalilin wala kantattu, fa jaza'u takabburi at-tadhlil, domin sakamakon girman kai shine kaskanta. Koda mai girman kai a nan duniya a ranar alkiyama, hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za a ta da su ne amsalul zarwa, tamkar kiyashi, mutane suna ta tattakawa ta kansu, kuma ga sunan mutane ne kuma ba su mutu ba, saboda a walakanta su sakamakon abin da suka yi. Kaga nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fama yakunu laka an tatakabbara. To wannan lafazin sai nuna ashe wannan shine abin da shi Iblis yayi, abin da yake nan takabbur, ya nuna takabbur. At-takabbur shine laifinsa, girman kai. To menene aka ambata a baya, nan ne zamu ga fassara a gabar farko, zamu ga fassaran takabbur. Ma mana aka Allah tasjuda, ko kuma tun ayan baya da aka ce fasajadu illa iblisa lam yakun minas sajidi, yake sujuda, an masa umarni sai yake aikata. Kaga ashe asalin at-takabbur kenan shine Allah ya yi umarni mutum ya ga cewa ya fi ƙarfin yayi, ba wai kawai ya ki yi ba. Idan mutum ya ki yayi ne, wannan ba takabbur bane, sabo ne, ma'asiya ce. Amma in yana ganin kin yin nasa da dalili, dalilin kuma shine ya fi ƙarfin yayi, to nan kuma shine takabbur. Shi yasa da aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dangane da takabbur sai yace batrul haqqi wa ghamtun nas. Yin watsi da gaskiya, a faɗa wa mutum abin da yake na gaskiya ya watsi da shi ya ga yafi ƙarfin ya bi. Sannan kuma da raina mutane idan ya haɗu to asalin takabbur kenan. Shi ma Iblis abin da yake na ya ƙi ya yi, ya yi watsi da umarnin saboda yana ga yafi ƙarfin ya yi, sannan kuma saboda ya walaƙantar da annabi Adam yana ga shi ya fi shi ana khairun minhu. Kaga duk waɗannan siffar da annabi ya faɗa cikin hadisi sun taru, shi yasa sai Allah ya siffanta shi ya ce fa ma yakunu laka an tatakabbara. Kenan shi Iblis sai malamai suka ce laifinsa ba ya yi shi ne an jahalin ba, ya yi shi ne an inadin. Me ya sabbaba inadin? At-takabbur. Allah ka tsare. Fajza'u at-takabburi at-tadlil. والمتكبر لا يلين عن العداوه كل مي girman kai wanda yake ga yafi karfin kaza akan haka ne yake abinda Allah ya ce to baya iya tausasawa cikin kiyayyar da zai bal yatafakkaru fi wujud al-intiqam zai yi ta kokari yana tunani ina zai samu hanyar da zai ramuwa yanzu maimakon ya dawo ya bi Allah subhanahu wa ta'ala. Kaga akwai bambanci tsakanin Iblis da annabi Adam, kowanne a cikinsu an masa umarni kuma ya saba, haka ne ko? An yi ma Iblis umarni yi sujuda sai ya ƙi, kaga shi umarni aka masa, shi kuma wannan nasa umarni ne zo a matsayin hani. Wala taqraba hadhihi ash-shajara, kar ku kusaci wannan itaciya. Su ma sai suka saba. Allah ya ce fa asa adamu rabbahu fa ghawa, annabi Adam sai saba ma ubangijinsa. To amma bambanci tsakanin Iblis da annabi Adam alayhi salam, shi Iblis da ubangiji ta'ala ya tambaye shi ya bada hanzari. Kaga tun anan Allah maɗaukaki yana nuna shi da ya halitta ma, shi ne ya halitta bayinsa ne, amma bai kama su nan take a kan laifin da suka aikata a waje ba, sai dai nemo hanzarinsu. Shi yasa in kaga mutum ya yi ba daidai ba, ko da umarni ka masa ya saɓa, nemi hanzarinsa. Me ya saka ban ce ma kada ka yi kaza ba? Eh, an faɗa. Me ya sa ka saɓa? Ta iya yiwuwa watakila yana da wani uzurin da zai faɗa wanda yake karɓaɓɓe ne. Idan har ba shi da uzurin da zai faɗa to sai a masa horon da ya dace da shi. To kaga Ubangiji ta'ala da Iblis ma kansa sai da ya tambaye shi, ma mana aka, mai ya hana ka, an ta kuna minas sajidin, ka zan daga cikin masu sujuda. To shi sai ya faɗi uzuri na girman kai, ce ana khairun minhu, ni na fi shi daraja ne. Kaga ana wajen shi nasa kangara ne, girman kai ne, takabburanci ne, sai ya zamanto da niyya ya yi, ba wai dan bai sani ba ne, ba kuskure ba ne, da niyya ya yi, yana sane. Amma annabi Adam alayhi salam da Allah subhanahu wa ta'ala ya tambaye shi, kamar yadda za mu ji a gaba, me yasa ka ci ban hana ka cin itaciyan nan ba? Annabi Adam sai ya miƙa uzurinsa zuwa ga Ubangiji. Qala rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, lalle kam mun zalunci kanmu, ka hana mu amma mun yi. Kaga shi yana da dalilin da yasa yayi. Iblis ba shi da dalili, shi yana da wani abu, akwai wani wata shubha da ta zo, domin Iblis ne ya zara shi. Wa qasamahuma inni lakum la min nasihin, ya musu rantsuwa da Allah cewa ku ci itaciyan nan, ni fa Allah muku nasiha, haka abin yake. To wanda aka halice ka, ka tashi ka ganshi ka haisa kuma cikin mala'iku, sai ka tsammata haka zancen yake, kuma har aka hada da rantsuwa, kaga shi nasa akwai shubha. Amma saboda ladabi na annabawa, annabi Adam alayhi salam bai gaya ma ubangiji wannan uzurin yace iblis ne ya zara ni ba sai ya yadda ya al'itirafu bi zambi abinda Allah ke so kenan sai ya yadda cewa ya Allah nayi laifi mun zalunci kanmu ni da matata kuma wannan laifin da muka yi in har baka gafarta mana ka mana rahama ba ya Allah lalle zamu zan cikin masu hasara kai yafe mana ya Allah to sai Allah ya kimsa masa lafazi wanda zai wasu malamai suka ce wannan shine nafsul lafz da Allah ta'ala yace fatalaqa adamu min rabbihi kalimatin fataba alayhi to kaga akwai bambanci a tsakaninsu wanda ya kuskure to shi idan har aka masa umarni sai ya saba to in a bisa kuskure ne in an nemi hanzarinsa za a gane kuskuren kuma zai dana sani amma wanda ya bisa ganganci zai fesi zai kokarin ya nuna bai yi laifin ba to kaga nan an san cewa shi ya cancanci a masa horon da ya dace da laifinsa to don haka iblis shi da yake yayi ne da niyya kuma yanzu gashi a dalilin haka Allah ta'ala ya fidda shi daga aljanna kuma an bar annabi Adam da matarsa a ciki kala sai iblis ya ce yatlubu min Allah an yamudda umrahu yana bid'a a wajen Allah akan a ja masa kwana kar ya mutu liyantakima min Adam alladhi huwa sababu halakihi wai dan yayi ramu akan annabi Adam wanda shine sababin halakarsa shi azatonsa alhali ba annabi Adam ne sababin halakarsa ba shine sababin halakar kansa ba don haka koda a duniya idan mutum yayi laifi ma wani sai aka kama wancan din sai aka masa horo a dalilin zaluntan wani da yayi aka masa horo to yanzu shi fa iya tunanin da zai yi wannan nan ne ya sabbaba masa wannan abin dan haka sai yayi ramuwa a kansa ba haka yake faruwa a rayuwa ba to dan haka iblis ya ce anzurni ila yawmi yub'athun ya Allah kaman jinkiri ila yawmi yub'athun haranan da za a tada su wato banu adam annabi adam da yayansa Allah kaman jinkiri haran da za a tada su kala sai Allah ta'ala ya ce masa innaka minal munzari kai kana cikin wanda za a jinkirtawa wa fi ayatin ukhra aw ta aya daban cikin suratul hijr Allah ta'ala ya ce ila yawmil waqtil ma'lum zuwa ga wani wuni na lokaci da yake sananne wanda lokaci ne sananne lokacin da za a yi busa da farko lokacin da kowa zai mutu kaga shi da yadda yayi yace anzurni ila yawmi yub'athun ka jinkirta mun zuwa ran da za a tada su ba ran da za a kashe su ba ran da za a tada su ma'ana shi kar ya dandana mutuwa ai addu'ar da yake roƙon da yake nan kar ya dandana mutuwa ka jinkirta mun har zuwa ran da za a tada su saboda idan an yi busa ثم اذا نفخ فيه اخرى فاذا هم قيام ينظرون شنو يوم البعث ارجع ان يبو سفر كو كوا يا متو ابين ده يوكانا الله كدي يسني زنگون ده زاي الله كدي سي كما سنن اساكي بوسا نبيو تو وي شي اجنكرتا مسا حد زوا wannan lokacin kaga kenan yayin an yi busa nabi kuma ai ba sauran mutuwa daga lokacin to shine sai Allah yace za a shaurara maka dai ila yawmil waqtil ma'lum hazuwa ranan wani wuni wanda yake sananne ai waqtun nafakhatil ula lokacin da za a yi busa ta farko kenan da Allah ta'ala ce wa nafakha fi sur fasa'ika man fis samawati wa man fil ardi illa man sha Allah nan illa man sha Allah aka ce al-malakul muwakkalu bil qarni shine idan yayi busan kowa zai mutu kowane rai illa man sha Allah sai wanda Allah ya so shi mala'ikan da ya busa shi ba lokacin zai mutu sai kuma Allah ta'ala ya amshi ransa to kala sai Allah ta'ala haka ne ko falamma alima iblis bi ta'khir umrihi al-matlub, lokacin da iblis ya fahimci cewa yanzu za a masa jinkiri a rayuwarsa, abin da ya bida din duk da dai ba yadda ya so din hakikatan ba, to sai kuma ya kulla wani alƙawari a gaban Ubangiji, yace me
قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وأن أيمانهم وأن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين.
نعم إبليس يتي قال يتي فبما أغويتني تغمد أبندك halakar da ni ya Allah, ai bi ighwa'ika iyaya, wato game da halakarwar da kai mini, Iblis ya faɗa. Wal ba'u lil qasami, bawun din nan ta rantsuwa ne a wani ƙaulin na Nuhat, wa jawabuhu shine la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Al ighwa shine ika'ul ghayy fil qalbi, a sanya halaka a cikin zuciya. To saboda halakar da ni da kai ya Allah, aifa bima auqata fi qalbi min al-ghayy wal-kibr wal-istikbar, to yace fa bima aghwaytani, to game da halakar da ni da kai ya Allah, la aqudanna lahum siratak al-mustaqim, yace wallahi zan zaune musu, aili bani Adam ga ƴaƴan Adam, siratakal mustaqim, hanyar ka miƙaƙƙiyar nan zan zauna a kanta na hana su binta, in sun zo ne ta sa su a diversion. Iblis bai wannan alƙawari fa, wani gu ya ce la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in, ni ma sai na ƙawata musu al'amura a cikin duniya, kuma nima sai na halakar da su gaba daya, yadda aka halakar da shi shi ma zai halakar da su. Nan da yace qala fa bima aghwaytani, wannan gaba raddi ne ga masu aqidan qadariyya, masu aqidan qadariyya. Su masu aqidan qadariyya wata aqida ce da ta zo tun da can, tun lokacin ta yi aihu ta ullo, zamanin Khalifatul Rashid Umar ibn Abdul Aziz, tun lokacin ta samu bayyana, kuma ta zo ta bangarori daban saboda tana da tentacles, aƙalla ta zo daga wajen mutane sun kai guda uku ko hudu, guda hudu mabambanta, daga baya sai ta zo sai ta hallara a waje guda aqidar, kuma sai ta tashi. To su suna da itiqadi na inkari na ilmul lahil qadim ko ilmul lahil qadim lil umur, cewa duk abin da yake faruwa Allah yana sanar da shi, duk abin da zai faru gaba Allah yana sanin da shi. To su a cikin itikadin sai suka ce a'a, abu yana faruwa ne tukunna Allah yake sanin sa, kuma su a tunanin su a itikadin su dan Adam shine master na destiny dinsa, shi ne yake tsara ayyukansa, shi yake gudanar da ayyukansa. Wato kaga su kamar sun yi hannun riga da jabariya kenan, two extremes ne, su kuma jabariya suna ga dan adam bashi da ikhtiyari bashi da mashi'a ijibaran sa ake akan dukkan kome dan haka idan mutun yayi zinama su a wajen su Allah ne tilasta shi yayi kaje na saban iya shege tun da can ko da yake ince tsohon iya shege to kaga anan wajen shi yasa Dawus ibn Kaysan lokacin da wani yazo ya same shi yana Ka'aba sai yake ambata masa yana da wannan aqida babba ne a cikin wannan aqidan qadariyya sai yace iblisu a'lamu minhu yace ai iblis ma yafi shi ilimi sai aka ce me yasa ka faɗa haka sai yace abin da yasa saboda shi bai jingina ighwa'i wai ba za ka jingina ighwa'i ka ce tabarwa ko halakarwa ka jingina shi zuwa ga Allah ba ai Allah shi ya kaddara wannan din yana sanar da wannan din kuma abin yana cikin hukuncin Ubangiji ba'ana yana cikin ilimin Allah duk da cewa dan adam shi ya zaba wa kansa to kaga yanzu shi iblis cewa ce fa bima aghawaitani ya jingina shi zuwa ga wa zuwa ga Allah duk da cewa shi ya zaba wa kansa amma iblis yana da sanin cewa wannan abin yana cikin ilimin Allah tun kafin abin ya faru haka ne ko ai yanzu misali kaman saba wadda annabi Adam ya ci itaciya dama ba kwan abu ne tun bai halicci annabi Adam ba dama ya ambata wa mala'iku hakan zata faru a ina ne ya ambata musu na'am ban ji ba inni ja'ilun fil ardi khalifa yace ni zan zanya wani mai mayewa wanda zai zauna a duniya tabba ba Allah bai ce musu zan zaunar da shi a aljanna ba zan sanya khalifa a duniya bai halice shi kuma sai sa shi a cikin aljanna amma dai ya ga ya mu cewa zai sanya khalifa a duniya kuma ya halice shi in na halice shi to kuma sujada to kaga tun anan wajen akwai koyayyen ilimi na Ubangiji da ya ishara cewa dama annabi Adam zai zo duniya ashe kenan abinda annabi Adam ya yi dama yana cikin ilimin Allah liqadi Allahu amran kana maf'ula to don haka iblis sai alƙawari fa bima aghawaitani la aq'udanna lahum siratakal mustaqim saboda halakar da ni da kai tabar da ni da kai to sai na zaune musu akan tafarkin ka mai kakke ai ala tariqil muwassali ilaik hanyar da za ta kai zuwa gare ka la usrifahum anhu sai na kauda su daga wannan hanyar thumma la'atiyannahum sannan zan zakke musu min bayni aydihim ta gaba gare su ina ne gaba gare su Abdullahi dan Abbas ya ce duniyahu a cikin rayuwarsu ta duniya iblis ya ce sai ya zo shi ya yi ta kawata musu ita ya hana su isa zuwa ga Allah tun a rayuwarsu ta duniya yadda ba za su bi abin da za su ga kamar rayuwar duniyan ita ce wa min khalfihim hakanan khalf yana nufin gaba ne za ka fassara shi ka ce baya gare su amma abin da bai zo ba ke nufi min khalfihim Abdullahi dan Abbas ya ce akhiratuhum wa ukhrahum karshansu lahira iblis zai zo ya dinga nuna wa mutane cewa lahiran nan fa kaman ba da gaske ba ne in ta yi ruwa rijiya ne in ba ta yi ba shadda kai dai ci gaba da sallar kawai a riƙa yin ta dai in an sanda ma kar a ce amma watakila kaga tunda kuma a ɗan kuɗin da ka je ka ji da ɗan gina masallaci ya riƙa zuwa aikin hajji da umara ko ba komai dai kaga jama'a kaga sai ta kawata wa mutum amma alal haqiqa bai yadda haqiqatan cewa kiyama za ta tsaya ba shi yasa baya tsoranta to kaga wannan iblis ya tsaya gaban sa kenan ai atawajjahu ilaihim bil ighwa zan fuskance su da halakarwa wa an aymanihim ta gefan daman su Abdullahi dan Abbas yace hasanatihim zan kashe musu gwiwa wajen neman lada wa an shama'ilihim ta gefan hagun din su Abdullahi dan Abbas yace sayyi'atihim munanan ayyukan zan dinga nuna musu ai ba komai bane sai sun aika talaifi yace to ai su wani da wani ma ninkin ba haka suke yi duniyan nan kuma ba kai kadai bane ba kanka aka fara ba shaytan din yace zai kawata wa mutane irin wannan Allah kamar na tsari da sharon sa la ya'ti min aymanihim wala min shama'ilihim liwujudil mala'ikatil kataba to mallai yace ba zai zo musu ta gefen dama ba zai zo musu ta gefen hagu ba saboda ana samun mala'iku wanda suke masu rubutu an dinnan lin nafai ne abinda mallai ya fassara kenan anan wa an aymanihim wa an shama'ilihim kuma gabaran daman su kuma gabaran hagun su ba zan ji ba amma ba haka bane kamar yadda Abdullahi dan Abbas ya ambata yace an aymanihim sai ya fassara akan kyawawan ayyukan su zai nemi hana su nema ya hana su kyautata su munanan kuma musamman al-kataba ai ba sune al-hafaza ba akwai al-hafaza akwai al-kataba hadisi ya tabbata cikin sunanin nasa'i daga sabra ta ibn abil faqih yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Iblis yana bujiro wa mutane a cikin ayyukan su na alheri yace a lokacin da hijira ta zo sai yazo ya tsaya a gaban mutum yace ina zaka hijira zaka je ka halaka zaka bar inda dukiyar ka take zaka bar inda jama'ar ka take wataƙila ma dabba tai tusu da kai akan hanya ka mutu sai mutum ya ki sai ya rabu da shi sai an zo zanciyar da dukiya domin Allah sai ya bujiro ya ce yanzu kai kana da uzuri kaza kana da uzuri kaza sai mutum ya ki sai ya bujiro masa lokacin da za a je jihadi in fa ka je ka ta iya yiwa kashe ka kuma kaga yanzu an kashe ka matan ka fa wasu ne za su aure su ƴaƴanka su zamanto marayu in dukiyar ka ce ya zamanto su sai raba an shige maka gidaje sai mutum ya ki to sai shaytan ya rabu da shi shine annabi sallallahu alaihi wasallama yace faman fa'ala zalik duk wanda ya aikata irin wannan iblis ya bujiro masa tanan yaki ya bujiro masa tanan faman fa'ala zalika minhum famata to koda mutuwa ta zo masa daga baya kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu aljannata lalle Allah zai shigar da shi aljanna iblis ya bujiro masa ta hanyoyi daban ya nuna masa akwai halaka a ciki amma yaki hanyar Allah ce yace cikin zai shiga to koda ya mutu ba ta wannan hanyar ba Allah zai shigar da shi aljanna annabi sallallahu alaihi wasallama yace wa in qutila kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu aljanna da za a kashe shi a wani waje daban ba a gun jihadi ba lalle Allah ta'ala zai shigar da shi aljanna wa in gharika inda zai nitse a cikin ruwa kana haqqan 'ala Allah an yudkhilahu aljanna lalle Allah subhanahu wa ta'ala zai shigar da shi aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam yace aw waqasat hudabba kanat haqqan 'ala Allah an yudkhilahu aljanna ko ma yana tafiya dabba sai tai tutsun sa ko kuma a ce mota ta warkar da shi ya rasu tana to lalle Allah zai shigar da shi aljanna to kaga wannan hadisi wato na sabrata ibn abil faqih ashe sai yake nuna kenan thumma la'atiyannahum min bayni adihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim zai caccanje uslubi ne uslubi yake ba wai zahiri ma yazo ma ta gaban ko ta baya ko a'a uslubi yake canjawa zai zo mutum tanan sai mutum yaki sai yazo masa tanan sai mutum yaki sai yazo tanan to sai kaga idan mutum bai auna arziki ba ya fada wani tarkon tsakanin san mulki tara dukiya mata girman kai san aibeka wannan mata nan kawai shedan zai kashe shi zai halaka shi Allah kamar na tsayar da sharrinsa uslubi yake canjawa wa وقال ابن عباس عبد الله بن عباس يace wala yastati wa an ya'ti min fawqihim kaga aya bata ambaci cewa zai zo ta sama ba me yasa saboda iblis ba zai iya zuwa ta sama ba la Allah yahula bainal abd wa bain rahmatillahi ta'ala don bai isa ya sha makance tsakanin bawa da kuma rahmar Allah ba kuma tana saukowa daga sama ne wa man yahunu bainal abd wa rabbi ibadar kai in kai ta saman ka take tafiya rahmar Allah yanzu ta sauko daga sama take yudabbiru al-amra minas sama'i ila al-ardi ilayhi yas'adu al-kalimu at-tayyibu wal-amalu as-salihu yarfa'u to kaga nan sama farfajiya ce ta diplomasiya tsakanin bawa da ubangijin sa bai isa ya zo ta nan ba wane shi shi yasa ba ambata shi yasa bai fada ba وكذلك لا ياتي من تحتهم ايضا هكا نكون بيچه زي زو مست كسا با بزي زو تا كسا با اما لانه متكبر سبوده شي مي جرمان كاي ني ين يزو كسا كما ياي كسا فيحب العلو ينا سان دوكاكا واما الاتيان منها ينفر ويفزع الماتي كو كما وتكيل زوا ده زي تانا زي ايه كوريوا وندا زا اجي مسا كو كما يفرغيتد شي وهو يحب تاليفه لا تنفيره شي كو ابين دا yake so rayara shi yake so ya ja hankali shine ta'alif ya ja hankalin mutun zuwa wajen sa ba so yake kore mutun ba yana da ya canja uslubi to yayin da yayi wannan alƙawari wajen Allah dangane da ƴaƴan annabi Adam sai yace wala tajidu aktharuhum shakirin kuma lalle ba za ka samu mafiya yawancin su masu gode maka ba ya Allah mala iblis yayi alƙawari ma Allah cewa zai ji zakke ma ƴaƴan Adam yadda Allah ba zai ga da yawa daga cikin ƴan Adam suna masu godiya gare shi ma'ana suna masu biyayya ga Allah subhanahu wa ta'ala ba Imam al-Qurtubi yake cewa hadha dhannun minhu wa tawahhum wannan zato ne wanda iblis yayi abu ne wanda ya tsammani ta iya yiwa kuma yayi wahami amma waqad wafaqa fi hadha alwaqi'i amma fa a cikin wannan lamari da iblis ya fada abu ya tabbata saboda Allah ta'ala da kansa cikin alqur'ani ya ce walaqad saddaqa alaihim iblisu dhannahu lalle iblis yayi gaskiya ya gaskantar da zaton da yayi ma ɗan adam wattaba'uhu illa fariqun min almu'minin sai suka dinga bin iblis dan sai ɗan bangare kadan daga cikin mu'minai to kaga wannan zaton da yayi musu da yace wala tajidu aktharuhum shakirin ba za ka samu mafiya yawancin su masu maka biyayya ba sai Allah ya ce lalle iblis ya gaskanta ya samu tabbaci na zaton da yayi ma ƴaƴan adam sai suka zamanto suka dinga bin sa sai dai ƴan kadan daga cikin masu imani Allah ka samu cikin kadan din shi yasa ka ya tabbata cikin hadisin Abdullahi dan Umar wanda Abu Dawud ya rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cikin azkarul sabahi wal masa'i da yake yi yana roƙon Allah subhanahu wataala ya tsare shi daga kaidin shaydan ta bangarorin da iblis din ya ambata annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah اللهم اني اسالك العفو والعافيه في ديني ودنياي واهلي ومالي اللهم استر عوراتي وامر روعاتي سي يتي مي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي واعوذ بك ان اغتال من تحتي ya ma cewa min fauki wa a'udhu bika an ughtala min tahti kada annabi sai ne matsari da safe yana cikin addu'o'in da yake yi da yamma yana cikin addu'o'in da yake yi to in ka lazimta sai Allah ta'ala ya baka kandagarci daga sharrin shaydan da makidan nan tasa da yace la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakir kage yanzu kai ka samu kariya da safa ka samu kariya hazzuwa maraice da maraice ka san kariya hazzuwa wayewar gari to kage yanzu kai annabi ya baka wani makami garkuwa to shine yace wala tajidu aktharahum shakirin lima an'amta alaihim da yawa ba za su rika maka godiya ba game da abin da ka musu na ni'ima fala yu'minuna bika ba za su rika yin imani da kai ba wala yamtathiluna amrak ba za su rika kokarin bin umarninka ba to za mu ji wannan hiwar da bai kare ba ko ka karanta wannan aya قال تعالى بما كرمت اغرغجه سي ابليس واتو الله تعالى يچه لابليس دا ابليس اخرج منها فتدي daga cikin ta mazuman kana abin zargi بالحمزه معيبا ko kuma kana abin aibatawa doma sanan azabu shine alaibu azamu alaibu ke aw mamkutan ko kuma wanda ake fushi da shi abun zargi kenan madhura wanda yake an nesantar mub'idan anir rahma wanda aka nesantar da shi daga rahmar Allah Allah ya tsine wa iblis yace ya nesantar da shi daga rahma laman tabi'aka minhum kuma wanda ya bika daga cikin su minan nasi daga cikin mutane lamunna lil ibtida am wata'atan lil qasami ko kuma shimfida ne na rantsuwa wa huwa shine la'amla anna jahannama minkum ajma'in Allah yace zan cika jahannama daga cikin ku baki daya wato da iblis din da zuriyarsa da rundunar da ya debo daga cikin mutane Allah yace zai cika jahannama Allah kamar na tsari da jahannama la'amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in cikin suratul hud ko aiminka bi zuriyatika wa minan nas kai da zuriyarka da kuma mutanen da ka halakar wa fihi taglibul hadir ala al ghaib aran jayyid da wanda yake nan akan wanda baya nan ai iblis shi ɗaya ne anan amma sai aka ce minkum wani go minka wa manittaba'aka wa fil jumlati ma'ana jaza man ash-shartiyya cikin jumla akwai ma'anar sakamako na man din nan da aka fada na sharadi laman tabi'aka man tabi'aka ai shine sharadin in mutum bai bi ba fa baya cikin wanda za a cika da shi ai man tabi'aka wa azibuhu wato duk wanda ya bi ka zamu azabtar da shi inji Allah Allah ubangije mana tsari da iblis ta kowace irin fuska za mu tsaya nan insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu alada wanda muka kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaikum